Sashen Hausa na Murya Amurka ake sauraro kan mita 25, mita 21, sai kuma kan mita 16. Sai kuma ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 102.5 a zangon FM ko kuma a gidajen rediyon amfani Sarauniya Nomad da Lolniya da kuma Fara'a dukkan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed tare da Nazir Ahmed Hausawa da saura abokai yake daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Asabar. Ga kanun labarai.
Babban jami'in diplomasiya na Amurka ya isa China kasa ta uku kuma ta ƙarshe a ziyarar da yake yi a Asia, inda ya mai da hankali akan shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da ake takaddama akai. An harba wani mutum har lahira a yau Asabar bayan da ya kwace bindigar wani soja da ke gadi a filin jirgin saman Orly da ke Paris, a cewar 'yan sanda da kuma waɗanda abin ya faru akan gidansu.
To madalla, jamhuriyar Nijar da kasar Algeria sun gudanar da taron kwanaki uku a birnin Yamai karkashin shugabancin Prime Minister Abdulmalik Salal na Algeria da takwaransa na jamhuriyar Nijar Brigi Rafini mai masaukin baki. Muna da bayanin yarjejeniyoyin da suka rattaba mu hannu. Ma'aikatan hukumar kiwon lafiya ta duniya da ke Borno sun yi asusu daga aljihunsu domin taimakawa 'yan gudun hijira. Muna tafar da rahoto kan wannan akwai mu tafi da filin amsoshin tambayoyinku da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duka sai bayan kun ji labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Babban jami'in diplomasiya na Amurka ya isa China kasa ta uku kuma ta ƙarshe a ziyarar da yake yi a Asia, inda ya mai da hankali akan shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da ake takaddama akai. Sakataren harkokin waje na Amurka Rex Tillerson ya faɗa a yau Asabar bayan zaman tattaunawa a Beijing da takwaransa na China Wang Yi cewar zaman tankiya a yankin ƙasashen Koriya ya kai wani mizani mai hatsari. Babban jami'in diplomasiyar na Amurka ya ce, ina zaton ra'ayinmu guda ne cewa tankiya ta yi tsanani yanzu a haka a yankin ƙasashen. Ya ci gaba da cewa, za mu yi aiki tare domin ganin ko za mu iya janyo hankalin gwamnatin Koriya ta Arewa ta sauya alƙibla ta kuma kauce daga manufar ƙera makaman nukiliya. Tillerson ya shirya ganawa da shugaban ƙasar China Xi Jinping gobe Lahadi bayan tattaunawa akan Koriya ta Arewa mai yiwuwa su mai da hankali akan harkokin kasuwanci da batun takaddamar mallakin wasu yankunan tekun kudancin China. An harba wani mutum har lahira a yau Asabar bayan da ya kwace bindigar wani soja da ke gadi a filin jirgin saman Orly da ke Paris, a cewar 'yan sanda da kuma waɗanda abin ya faru akan gidansu. Jami'ai sun kwashe maziyarta a yayin da 'yan sanda suke bin diddigin lamarin. Motocin ayyukan gaggawa sun kewaye filin jirgin yayin da matafiya da suke a ruɗe suka taru a wurin ajiye motoci, sannan su kuma tazaratan 'yan sandan ƙasar suka yi ƙoƙarin tabbatar da tsaron filin jirgin. Jami'an 'yan sandan Faransa sun ce mutum ɗaya ne yake da hannu a harin, yayin da suka ƙareta rahotanni da suke cewa akwai mutum na biyu. A wani ɓangaren kuma an harbi wani jami'in ɗan sanda da ji masa rauni a wajen duba motoci akan hanya a garin Stains da ke arewa maso gabas da birnin na Paris a yau Asabar, kamar yadda 'yan sandan suka ba da rahoto. Amma jami'an 'yan sandan na tarayya sun ce babu wata alama da ta haɗa al'amarin da ya faru a filin jirgin sama na Oli da kuma harbin ɗan sanda a garin Stains. Wani mutum da al'amarin ya faru a idansa ya faɗa wa gidan talabijin na BMF cewa sojoji sun auna wannan mutum, wanda shi kuma ya auna bindigar da ya kwace akan sojojin biyu da suka tinkare shi. Wani shaida daban kuma ya faɗa wa BFM cewa sojoji uku ne mutumin ya auna da bindigar, waɗanda suka yi ƙoƙarin lallashinsa da ya ajiye. Daga nan shaidar ya ce ya ji ƙarar harbi sau biyu. Filin jirgin sama na Holiday shi ne na biyu mafi girma bayan filin jirgin sama na Charles de Gaulle. Ana zirga-zirgar jiragen cikin gida da kuma na ƙasashen waje, musamman ma domin zuwa cikin Turai da kuma Afirka. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Tsohuwar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton ta ce a shirye take ta shiga cikin tattaunawar da jama'a ke yi kan sauyin yanayin siyasa a Amurka tun bayan zaben shugaban ƙasa da aka yi a watan Nuwamba. Clinton ta faɗa jiya Juma'a a wajen taron liyafar cin abincin dare ta 19 da bikin ta bukin St. Patrick da ungiyar mata jinsin kasar Ireland a birnin Scranton da ke jihar Pennsylvania suka yi cewa kamar yawan abokaina a yanzu yana zamar min wahala in kalli labarai. Amma duk da haka Clinton ta ƙara da cewa ban yadda da cewa za mu iya barin bambancin ra'ayin siyasa ya zama abin da zai raba kawunanmu ba. Bai kamata mu yi watsi ko mu juya ma juna baya ba saboda kawai muna da bambancin siyasa. Tilas mu saurari junanmu domin mu karu da juna. Clinton ta ce, na shirya in fito daga saku domin in haska fitila akan abin da yake faruwa a cikin ɗakunan girkinmu zuwa teburin cin abincinmu. Hakan zai ƙara mana ƙarfi da kuma baiwa kowa ƙwarin gwiwa na ci gaba da tafiyar. Ana yaɗa jita-jitar cewar tana tunanin tsayawa takarar magajiyar garin New York, amma mataimakanta sun ce ba haka abin yake ba. Manyan motocin bus-bus sun fara jigilar 'yan tawaye a Siriya da iyalansu a yau Asabar daga wuri na ƙarshe da 'yan tawayen ke riƙe da shi a birnin Homs da ke yankin tsakiyar ƙasar. Fitar tasu na cikin yarjejeniyar da Rasha ta marawa baya aka ƙaddamar a farkon wannan watan. Mayaƙan da iyalansu an ɗauke su zuwa garin Jarablus da 'yan tawayen ke riƙe da shi a arewacin ƙasar dab da iyaka da Turkiya. Jami'ai sun ce jigilar za ta ɗauki makonni. Ana kyautata zaton dubban fararen hula su masu bar Homs ɗin domin gujewa shiga aikin soja na tilas ko kuma ɗauri a hannun jami'an tsaron Siriya. Ƙungiyar sa-ido kan harkokin haƙƙin ɗan adam ta Siriya ta ce kimanin mutane 12,000 ne za su bar birnin na Homs ƙarƙashin wannan yarjejeniya, ciki har da 'yan tawaye 2,500. Unguwar alwayar da ke Homs na da mazauna kimanin 75,000. Jami'an kula da gandun daji na Amurka sun ce sanyi ya lalata rabin bishiyoyin nan masu fure na Washington waɗanda ake kira cherry blossoms, waɗanda ke jan hankalin maziyarta sama da miliyan guda zuwa babban birnin tarayya na Amurka. An sami yanayin zafi na ban mamaki da ba a saba samu ba a cikin watan Fabrairu, wanda ya baiwa bishiyoyin cherry ɗin na ƙasar Japan damar fara fure da wuri. Daga baya kuma sai yanayin tsananin sanyi da dusar ƙanƙara ya juyo a daidai lokacin da bishiyoyin suke fitar da furannin zai fara. Gavitska, babban jami'i mai kula da National Mall da kuma wuraren tarihi, ya ce wannan abu ya faru ne sakamakon kai kuman yanayi a Washington cikin satattukan nan. Ya ƙara da cewa muna kyautata zaton za a samu kaɗan daga cikin furannin, amma ba kamar yadda aka saba gani ba, saboda haka ga waɗanda suka saba zuwa duk shekara za su ga bambanci ba kamar yadda suka saba gani ba. Amma duk da haka ga waɗanda wannan ne lokacinsu na farko na ziyarar, to za su sha kallo domin furannin farare da kuma masu ruwan hoda da za su gani. Akwai kimanin bishiyoyin cherry ɗin guda 1,700 a jere a babban birnin na Amurka.
Labaran duniyar ki na ka saurara. To madalla, Jamhuriyar Niger da ƙasar Algeria sun gudanar da taron kwanaki uku a birnin Yamai a ƙarƙashin shugabancin Prime Minister Brice Rafini na Jamhuriyar Niger mai masaukin baki da takwaran aikin sa na ƙasar Algeria Abdulmalik Salal, inda tawagogin ƙasashen guda biyu suka samu damar ƙulla yarjejeniya a fannoni da dama. Wakilin ma birnin Yamai Suleiman Muna Barma ya aiko da ƙarin bayani.
Hulɗa tsakanin Niger da Algeria wani abu ne da tun daɗewa ƙasashen biyu suka ƙulla a ƙarƙashin wani tsari mai digi ta hanyar hukumar haɗin gwiwa Commission Mixte. Saboda haka jami'ansu ke haɗuwa lokaci zuwa lokaci domin tantauna al'amuran da suka shafi batutuwan da ke da nasaba da zamantakewar al'ummominsu. Ƙara samun yarda da juna ya sa ƙasashen biyu ƙara ƙarfafa wannan hulɗa ta hanyar wasu muhimman yarjejeniyoyin da suka cimma a yayin wannan taro na Yamai a ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Brice Rafini da takwaransa na ƙasar Algeria Abdulmalik Salal, kamar yadda ministan harkokin wajen jamhuriyar Niger Ibrahim Yakuba ke mana ƙarin haske.
Yarjejeniyar da muka samu hannu wajen guda tara ne sun shahi kulawa da yara da mata da incinsu, ya shahi abin da ake cema telecommunication sadarwa, ya shahi hulɗa ta gine-gine infrastructure game da equipment, kuma ya shahi tsaro. Tunda kun san da mu da Algeria muna da hulɗa ta fannin siyasa mai mahimmanci, yanda muna da hulɗa taimako na tsaro mai kyau da mu da Algeria.
A yayin wannan haɗuwa ta tsawon kwanaki uku an ware wuni guda cir domin batutuwan da suka shafi harkokin kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu. Saboda haka aka bullo da wasu shawarwarin musamman.
Abinda muka gane abinda ya shafi tattalin arziki, hulɗar kasuwanci to abun bai yi nisa ba shi yasa yau muka sa yarjejeniya kun ga wanda suka fara ai chamber de commerce din Niger da Algeria sun suka fara sa hannu ga wata yarjejeniya saboda mun ce muna so wannan iyakar da ke tsakanin mu da Algeria ta zama hanya ce wanda za ta ba dama kasuwanci ya bunƙasa tsakanin kasan mu da ƙasa Algeria tunda suna da abubuwa da muke yi da su su ma suna da alheri da suke nemawa ƙasar mu sai muka gani kasuwancin bai bunƙasa ba kenan wannan abu shi yasa muka yarjejeniya ta shi kasuwanci yau mun tambaye Algeria ma ta soke visa tsakanin mu da su sun ce za su gani na farko ɗan kasuwanci ma za a ba su dogon visa wanda zai ba su damar su shiga su huta.
Prime Minister Algeria Abdul Malik Salal ya bayyana gamsuwa da dukkan abubuwan da aka tsayar a yayin wannan ziyara wacce ya ce ta ƙara bashi tabbacin sake ɗora hulɗar Niger da Algeria akan wata sabuwar turba. Saboda haka ya umarci jami'an ɓangarorin biyu su ɗauki dukkan matakan zartar da shawarwarin da aka tsayar a wannan haɗuwa ta birnin Yamai. Sanarwar ƙarshen taro ta yi nuni da cewa za a sake gudanar da wani taron hukumar ta Commission Mixte Niger Algeria a birnin Algiers nan gaba kaɗan, ko da yake ba a bayyana wata takamaimiyar ranar soma wannan haɗuwa ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Tuma da lage da Sulebarma, ma'aikatan hukumar kiwon lafiya ta duniya da ke Borno sun tattara kuɗi suka yi sayi kayayyaki na agaji domin tallafa wa 'yan gudun hijira a birnin Maiduguri. Ga Haruna Dauda da cikakken bayani.
Ganin irin matsanancin halin rayuwa da 'yan gudun hijira ke ciki a jihar Borno, ma'aikatar samar da kiwon lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira WHO a takaice suka yi karo-karo cikin albashinsu don ba da tasu gudunmawa wajen taimakawa waɗannan 'yan gudun hijira, musamman ma waɗanda ke cikin garin Maiduguri. Wannan dai shi ne karo na farko da aka samu irin wannan tallafi daga hukumomi ko kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu da suka cire wani abu cikin albashinsu don tallafa 'yan gudun hijira, wadda mafi yawansu mata ne da aka kashe mazajensu kuma aka bar su tare da marayu. Waɗannan ma'aikata dai sun kai wannan tallafin ne ga sansanin 'yan gudun hijira da ke Bakwalis, da kuma aka ce ana tattare da 'yan gudun hijira kusan 4,000 a wannan sansani kaɗai da suka fito daga ƙananan hukumomin Abadan da Mobar. Sun je raba kayayyakin abinci da kayan kwanciya da kuma wasu kayan buƙatu iri na yau da kullum. Ko me waɗanda suka amfana da wannan tallafin ke cewa?
Sunana Kaltun Maru daga Abadan local government.
Ga shi kun samu wannan taimako da me kika samu?
Da shankafa buhu, bargo, tabarma.
Ya kuke ji game da wannan taimako da
kuma? A taimakon da mun samu wannan mun gode.
Kamar watan ko kuma shekaran ku na wannan kam?
A wannan kam shekara biyu da rabi muke.
Shekara biyu da rabi. Iyalanki ba, ƴaƴanki da mai gidanki suna ina?
Suna saura suna nan da wayansu kuma saura suna Niger.
Ya gana Umar.
Daga ina kika zo?
Daga Mabar. An ba mu burko da tabarma da shinkafa buhu.
Watan ku na nan wannan kam ko kuma shekaran ku na?
Shekaran mu biyu da wata hudu.
Tun daga Mabar din da kuka zo nan kuna cikin wannan kam? Na cikin Bakwalis kenan ko? Mai gidanki da yayanki bai na suke?
Mai gidana an kashe da yayana da ni muna nan a nan gurin.
Ke yayan naki nawa ne?
Guda kudu ne.
An kashe mai gidan naki a wannan rikicin Boko Haram din ne? A can garin naku? To yanzu ya kuke kina kula da yayan naki, suna ka makaranta?
Suna dai kawai suna tattaba, ba dai wani makarantan kirki, kawai dai suna yi dai kadan-kadan suna tattaba.
Malam Ibrahim Abdullahi dai shi ne shugaban ma'aikatan WHO din da kuma suka mika wannan kayan tallafi ga waɗannan mabuƙata.
Saboda mu ma'aikata muna nan cikin wannan abin, muna zuwa muna ganin irin wahalhalu da jama'a suke fuskanta, shi yasa mu ma muka ga da yake a cikin mu akwai 'yan kasar Najeriya, akwai masu suke cikin waje suna nan, suka ga irin abubuwa da yake faruwa, suka ga ya kamata su ma su kawo nasu tallafi, shi yasa muka kowa ya kawo nashi taro sisi a cikin ma'aikata daga cikin kudin albashin su suka karo su su ma wayannan jama'a da suke nan su ma su kawo nasu gudunmawa domin a dan taimaka musu don ko shan wuya, kowa yake yana ganin irin abubuwa da suke faruwa. Dalilin da yasa mu ma muka kawo namu agaji ga wannan
kamar ku tsara wajen siyan waɗannan kayayyaki da ku ba su tallafi.
Adadin kuɗi da muka tara, ma'aikata sun tara kuɗi ya kusa da miliyan 3 kana su kawo. Da akwai buhunan shinkafa guda 100, da akwai su bargo guda 250, da tabarmai su ma guda 250.
Malam Ibrahim Abdullahi kenan, shugaban ma'aikatan WHO da ke aiki a jihar Borno, ne shi sun samar da wannan taimako ne sakamakon karo-karo da suka yi cikin albashinsu don taimaka wa waɗannan mutanen da suka shiga wannan hali. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Toma da Lakada Aminci ana tare ne da Sasha Hausa na Amurka yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a sake jin ansar tambaya kan mutanen nan da ake kira Ra tribe ko kabilar Bera dake China. Kamar yadda wannan karan Malam Ali Gudigudi Kano yayi wannan tambayar. Za kuma aji ansar tambayoyi kan yadda aka yi kofofin birnin Kano da kuma yadda aka zabi sunayen da aka sa musu. A babi na ƙarshe na jerin tambayoyin da Alhaji Sa'idu Abdullahi Damaturu da wasu masu sauraron mu da dama suka yi kan tarihin kofofin birnin Kano da kuma ganuwa. To bari mu fara da tambayoyi kan yadda aka gina kofofin birnin Kano da kuma yadda aka zabi sunayen su a babi na ƙarshe na ansar tambayar Sa'idu Abdullahi Damaturu da wasu da dama kan tarihin ganuwa da kuma kofofin birnin Kano. Idan masu tambayar na saurare, to ga ƙarshen ansar da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga Dr. Tijjani Muhammad Naniya na sashin tarihi na Jami'ar Ado Bayero ta Kano, wanda ya ci gaba da cewa
lokacin da turawa suka zo sun fito da waɗansu abubuwa sababbi a Kano, sun kawo ruwan famfo, sai aka yi magudanar ruwan famfo a ban shekara. To saboda haka aikin da ake yi a zo a yi tankin ruwa da yake akan goren dutse, to ta yaya za a tinda duk ba da lace ba da inda zaka iya shigowa, sai aka ce to a zo a yi wata sabuwar kofa. Sai sarki, lokacin zamanin sarki Abdullahi Bayero, sai aka yi kofar famfo. Kofar famfo ita ce nan, in ka je wajen kusa da BUK, kusa da Bayero University, wacce in kaɗa za ka ɗauki hanyar Dorayi, to wannan kofar famfo lokacin Abdullahi Bayero aka yi ta. Sai kuma aka zo aka ce to ai kuma an fara sha'anin karatu, saboda haka sai aka ce to kuma an yi sabuwar makaranta da ake kirawa Middle, wacce ake kiranta Rumfa College yanzu. To sai aka ce to ita ma ai kofa wadda daga cikin gari ɗalibai za su iya fita ba tare da wahala ba, sai aka yi sabuwar kofa. Kaga an ƙara biyu kenan. To sai suka cika 13. To su ne tarihin su zuwa dai zamanin Sarki Abdullahi Bayero aka gama gina kofofi suka zama 13 dai.
Baya ga dalilan tsaro din nan da ka ambata da kuma wannan na baya-baya da ka ce an yi kofar famfo sakamakon samar da ruwan famfo na farko a Kano, to akwai wasu dalilan kuma da suka sanya aka waɗannan ko kuma ayyukan da waɗannan kofofi suke?
Babban dai abu shine tsaro. Idan ka duba Malam Mahmud, za ka cewa ko gida ne yanzu zaka shiga yana rufe, dole sai ka kwankwasa sai an san kuma waye shigo. Akwai tsaro na wannan badala, ba wanda ya isa hauro badala yadda ake yin ta. Badala duk in ka zo manyan kududdufai da kake gani musamman na nan tsakanin badalan, zurfi ne da shi, sannan kuma shuke-shuke ne wanda kai baka isa ka shigo ba ma. Mesosin da suke wajen ma masu haɗiya mutane shi mesa, masu haɗiya mutane ko shekarun ba daidai nan wajen makarantar MATN WTC da wacce take yanzu nan wajen kofar famfo din, wallahi meso shi ne suke cinye akuya, za ka suna kukan 'yan akuya. To a lokacin duk nan kewayen duk wace ta ƙarshe baka isa ka ratsa ba, ko doki bai isa ya ratsa ba. To wannan tsaro kenan. Na biyu hikima ce ta yaƙi. Wannan badalar da aka yi da sauransu da kusan kofofin, ba na ce ma akwai mayaka a kowace kofa ba. To idan aka ce ga abokan gaba akwai ma tattakala da suke hawa, tun daga nan za su fara isowa da abokan gaba, su fara kai musu farmaki domin ma su hana su zuwa kofar, ko za su yi kokari su falle kofar. In ma kuma sun falle kofar suna fallewa, to dakaru ne wanda kawai gani kashe ni ne don a yi ko Turawa da suka zo ai ba kofofin da sun gwada kofofi da dama su balla da wannan bindigar tasu igwa suka kasa.
Wai irin wannan kyauran kofar nan da itatuwa ake yin sa ne ko da wani abu suke?
Itatuwa ne, amma wanda yake wato hikimar mutanen da inda zaka san irin hikimar su kenan. Waɗansu ne itatuwa ne wanda ko wuta ma ba ta iya kama su, sannan kuma kullum inda zaka je gidan makama ne yanzu ga irin kofofin wanda ma aka yi zamanin masu jihadi kenan, daga baya ma aka yi su wanda na da kuma sun fi su kwari. Na gani da kuma irin mukullin kajibe shi na gargajiya ne wanda yake in aka rufe ba yadda za a kai ka bude. Saboda haka hikima ce ta tsaro, ko da mu abun masu mafarmaki za su shigo, to ba za su iya shigowa ba. Kamar yadda na gaya maka, sanda Turawa suka zo sai da suka gwada kofofi uku amma suka kasa balla su, sai suka zo suka samu cewa kofar ka buga ba yi mata gyara sosai ba a wannan shekarar. Saboda haka ta nan suka rusa ta, shi ne suka shigo da mayakansu.
To yanzu wasu rare dakta zaka ga ko makarantu ne ko azumtoci ko titi ana sa musu sunan wani misali titi nan zamu iya cewa titin Tijjaniya wai waɗannan kofofi sunayen su ya samo tushe ne daga wasu mutane ko wasu ababe da mutanen Kano suke amfani da shi ko kuma a dai wato haka dai aka samu su suna kawai suka samu kansu
to wannan bismillahi a dai halin yanzu bincike na bai kai ga tarihin waɗansu ba sai dai waɗansu da muka sani kamar kofar tuji da kofar tuji ake kiranta amma lokacin shi wambai wanda na ga muka yi waɗancan kofofin na zamanin sarki na zaki sai aka bincike dai sai aka ce a sawo sunansa wambai sai aka mai da kofar kofar wambai ta zama kofar wambai kamar ana zancen kofar Na'isa wani dan uwan sarki ne bayan jihadi ya zo ya tsare da duk kofofi haka a rufe ba ta inda zai shigo Kano ya buga kofa an riga an rufe kofa ya ce a bude aka ce ba za a bude ba waye sai ya ce ni ne wani dan me za a yi ce dan Na'isa kawai shi yasa za a bude masa kofa domin ya wuce ka'idar lokacin za a bude kofa in ko za a bude sai sarki ya sani in za a bude ba lokacin bude ta ba to sai sarki ya sani
sai da umarnin sarki
shi ne ya ce to a bude dan ya isa shi ne da aka bude daga baya sarki ya samu labarin cewa an bude kofa da daddare ya ce waye ya ce a bude kofa sai aka ce ai wani ne ya ce wai dan ya isa sai ya ce to ka je ka isa shi ne aka sa kofar kofar Na'isa to kaga irin waɗannan sai kuma kofar dogo shi ma daga sunan mai gadin wajen wanda yake gashi yanzu ba ita ma ga gani
daita wai kofar nan kamar tsari ne irin na yanzu misali tunda shi dama shi Malam Sa'id Abdullahi a tambayarsa ya ce waye gina su aikin ga ya ake irin na da bisa umarnin sarki ko kuma aya abin ya dinga kasancewa
wato talakawa ne talakawa ne wato kaunar da jama'a suke da sarakunan su kenan sun lura cewa sarakunan su dan su suke rayuwa kuma mutuncin su zasu kare sun yarda da wannan kuma sun san ba duke su zasu sace ba saboda haka duk lokacin sarakuna suka kira suka ce ayi kaza akwai bayi wanda ake siye domin wannan ayyuka akwai dakarun sarki da suke shiga domin hikimar in ana yin ginin a dauki hikima ta sha'anin tsaro suna ba da shawarwari su ma suna yi akwai kuma talakawa wanda suke taimakawa saboda ganin cewa sarakunan su mutuncin suke karewa kamar yadda na gaya maka a lokacin abinda aka sani cewa in aka ce sarki an san yana da mulki amma dukiyar sarki dukiyar kasa ce in ya mutu ƴaƴansa ba sa gadin dukiyarsa domin ba su ma da dukiyar rai bari in kawo maka misali san da sarki su musu murabus ya murabus tun a lokacin akwai sauran darajar sarauta ina gidansa da zaka ce ya koma da ya tafi azare gudun hijira da zai dawo a lokacin zamanin sa gwamna Rimi sai aka ce to ya da ina zai zauna kuma lokacin da yayi mulki lokacin sarauta tana sarauta duk sarki shine da kasa zai iya ba ku wanda ya ga dama amma shi da arzikinsa ya ba kansa ba da ya zo a ina zai zauna sai sarki suka yi magana da gwamna sai sarkin Kano mai martaba sarki Allah ji kasa da bare shi to in ya zauna gidan sarki da yake a Wudil ya zauna ana shine da ya dawo daga azar shi ne aka zaune da shi anan daga baya kuma sarki ya ba da umarni cewa masarautar Kano ta sadaukar da wannan gidan sarauta na Kano da yake Wudil ta bawa mai martaba sarki Murabus da kuma zuriyarsa amma duk da mukamin da yake da sauransu da ya bari ba shi da wani dukiya ba shi da abin da ya tara saboda haka kamar ina kama misali din dun motocin nan na kasaita na bajinta da sauransu da adoba da ake gansu da wannan zan zaka na sani amma da ya mutu da wannan sabon sarki ya hausa sarki Muhammad Sunusi na biyu sai aga kun yana amfani da su daman nan gidan sarauta ne shin na kama maka misali nace yanzu zaka ji ana ta zargin wani gwamnati ya sauka ma ta motocin gwamnati kusan 30 ko 20 ko 10 wanda su turawan da muke kwaikwayo su ba haka suke yi ba turan da muke kwaikwayon da su ma irin yanda waɗancan sarakunan su haka suke
To sai kuma ansar tambayar Ali Gudigudi Kano mai son tarihin mutanen da ake kira kabilar Bera Kora tribe a China. To idan Malam Gudigudi na saurare ga bayanin da muka taba yi a baya. Su dai waɗanda ake kira Rat tribe ma'ana kabilar Bera a ƙasar China ba wai ƴan wata takamammiyar kabila bane marasa galihu ne kawai na jinsuna daban-daban. Ciki har da matasan da suka kammala jami'a amma ba su samu ayyukan yi ba tukunna da baki da masu neman aiki da sauran matalauta waɗanda alatilas suke zaune cikin lungunan ƙarƙashin gadoji da manyan ramuka da dai sauran wuraren da marasa galihu kan fake a ƙasar China. Hasali ma Bandera tribe ana kuma kiran su Ant tribe wato kabilar tururuwa ko kuma Whale tribe ma'ana kabilar rijiya ko ramuka duk dai saboda irin rayuwar da suke yi kwatankwacin beraye ko tururuwa. Wata manazartiyar da ke jami'ar Pekin ce mai suna Lian Si ta fara kikiro irin wannan lakabin. To sai a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a ji ansoshin wasu sabbin tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Tijjani Muhammad Naniya na jami'ar Ado Bayero ta Kano da wanda ya hada mana sautin da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
To madalla gaida Ibrahim yanzu ka wasu daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email.
To zamu fara ne da wannan takarda ta Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin Dan Gusau Bajoga. Waɗanda suka rubuto suna faɗin cewar abin dariya wai yaro ya tsinci hakora. To mu dai mun san sabon faifayin bidiyon da shugaban kungiyar ƴan Boko Haram Abubakar Shekau ya fitar inda yayi wasu bayanai dodo-dodoni kawai. Domin mu al'ummar Arewa maso gabas mun san an samu zaman lafiya, don haka babu wani shigen da kunun zaki zai yi ya bayo koko tsoro. Sai kuma wannan takarda ta mutari dan Mu'azu baban Khalifa Jikan Kande wanda ya rubuta yana cewar assalamu alaikum VOA Hausa. Gyara kayanka ba zai taba zama sauke mu raba ba. Shugaba Buhari ya kamata ka canza salon mulkinka ta yadda talakawanka za su ji daɗi domin fa don a tuka tuwon gobe ake wanke tukunya.
To madalla kafin mu karkare ga takardun labaran duniya.
Babban jami'in diplomasiya na Amurka ya isa China ƙasa ta uku kuma ta ƙarshe a ziyarar da yake yi a Asia, inda ya maida hankali akan shirin nukiliya Korea ta Arewa da ake takaddama akai. Sakataren harkokin wajen na Amurka Rex Tillerson ya faɗa a yau Asabar bayan zaman tattaunawa a Beijing da takwaransa na China Wang Yi cewar zaman tankiya a yankin ƙasashen Korea ya kai wani mizani mai hatsari. An harba wani mutum har lahira a yau Asabar bayan da ya kwace bindigar wani soja da ke gadi a filin jirgin saman Orly da ke Paris, a cewar 'yan sanda da kuma waɗanda abin ya faru a idansu. Jami'ai sun kwashe maziyarta a yayin da 'yan sandan suke bin diddigin lamarin. Motocin ayyukan gaggawa sun kewaye filin jirgin yayin da matafiya da suke a ruɗe suka taru a wurin ajiye motoci. Sannan su kuma zaratan 'yan sandan ƙasar suka yi ƙoƙarin tabbatar da tsaron filin jirgin. Jami'an 'yan sandan Faransa sun ce mutumin ɗaya ne ke da hannu a harin, yayin da suka ƙaryata rahotannin da suke cewa akwai mutum na biyu. Tsohuwar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton ta ce a shirye take ta shiga cikin tattaunawar da jama'a ke yi kan sauyin yanayin siyasa a Amurka tun bayan zaben shugaban ƙasa da aka yi a watan Nuwamba. Clinton ta faɗa jiya Juma'a a wajen taron liyafar cin abincin dare ta 19 ta bikin St. Patrick ƙungiyar mata jinsin ƙasar Ireland a birnin Scranton da ke jihar Pennsylvania cewar kamar yau-yawan abokaina a yanzu yana zamar min wahala in kalli labarai. Amma duk da haka Clinton ta ƙara da cewa ban yarda cewa za mu iya barin bambancin ra'ayin siyasa ya zamo abin da zai raba kawunanmu ba. Bai kamata mu yi watsi ko mu juya ma juna baya ba a saboda kawai muna da bambancin siyasa. Tilas mu saurari junanmu domin mu ƙaru da juna. Manyan motocin bus-bus sun fara jigilar 'yan tawayen Siriya da iyalansu a yau Asabar daga wuri na ƙarshe da 'yan tawayen ke riƙe da shi a birnin Homs da ke yankin tsakiyar ƙasar. Fitar tasu na cikin yarjejeniya da Rasha ta mara baya aka kaddamar a farkon wannan watan.
To masu sauraro da daga dattin labaran da muka zo a ƙarshen shirinmu na rediyo a yanzu sai canza misalin karfe 9:30 na dare a kogon Najeriya idan Allah ya kai mu da ku je mu dauke da wasu shirye-shiryen. Ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu nan kai tsaye a wayoyin hannu ko kwamfuta domin shirye-shiryen matasa kamar wato na bana 7 kai ma ka dara samartaka da kuma waƙoƙi a dandalin voa.com. Yanzu a madadin saura aboka yake musamman ma Nazir Ahmad Hausawa da waɗanda suka kula da ɗakin na watsa shirye-shirye tare da injiniyan mu Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya.